نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا dan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare dake karamar hukumar Katagum a jihar Bauchi wanda aka fi sanin sa da masallacin FMC majalisi ne da muke gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisin mu na 20 a wannan yammaci na Litinin 20 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 9 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. Kafin mu ci gaba da tafsiri za mu duba wani sashe na takardun da aka rubuto. Wannan na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikumus salam wa rahmatullah. Da fatan an sha ruwa lafiya Allah ya karbi ibadunmu amin. Tambayar ita ce ya halatta mutum yayi wata sallar bayan ya dawo daga tahajjud saboda akwai sauran dare? Saboda akwai sauran dare lokacin da ake kammala tahajjud ya halatta babu wani hani da ya hana mutum bayan ya je ya yi tahajjud a masallaci tare da liman an yi har su shafa'i da wutiri in ya koma gida ya ji yana da nishaɗi yana da kuzari yana da ragaba kwaɗayin ci gaba babu hani da ya hana shi ya ci gaba da nafilfilinsa sai dai abin da aka fi so shine mutum ana so ya kulle sallarsa ta dare da wutiri ya zama idan har mutum ya yi wutiri to ya kare sallar dare na wannan dare sai kuma Allah kai mu gobe haka aka fi so wannan umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan ya ce ku sanya ƙarshen sallar ta dare ya zamanto wutiri kenan wutiri zai zama kamar shi ne makulli da ake rufe sallar dare da shi to wanda ya je sallah na tahajjud da liman ko shakka babu zai wutiri tare da liman to kai wutiri tare da liman ya kare yafi falala yafi alkhairi akan ka ce yanzu idan liman ya zo zai wutiri tunda ina so in na koma gida in ci gaba da nafilfili kuma an ce a sanya wutiri ya zama da shi ake rufe sallah to bari in bar wutirin in koma in yi don kai haka za ka rasa falala mai yawa saboda ya tabbata cewar duk wanda ya yi sallah tare da liman har liman ya kare gaba ɗaya bai juya ya tafi ba za a rubuta masa ladan wanda ya kwana yana sallah to yanzu musamman a ce ka dace da daren Lailatul Qadr kaga za a rubuta ma wanda ya kwana a wannan daren fa yana sallah kuma mun san girman ladan wanda ya dace da daren Lailatul Qadr yayi tsayuwar dare a cike tare da liman, aka rubuta masa ladan wanda ya kwana yana sallah, kamar kai kwana 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 a lissafa kwana na bin kwana kwana kan kwana har na shekaru 80 ne. Shekaru 80 duka kamar kowace dare na shekaru 80 ka kwana kana sallah, in har mutum ya dace da daren Lailatul Qadr yayi nafila tare da liman har liman ya idar, to za a rubuta masa ladan wanda ya shekara 80 yana sallah, kullun sai yayi sallah ba kakkautawa. Kaga wannan ai ba karamar alkhairi bane, ba karamar riba bace. To saboda haka a kwadaitu wajen kare sallah ga baki dayanta da liman. To idan aka koma kuma sai a yi ta su karatun Qur'ani, ana ta addu'a duk lokaci ne na amsar addu'a, sa ambatan Allah subhanahu wata'ala. Kamar hakan zai fi a tsaya a yi tahajjudi tare da liman, galibi ana yin awa biyu, wasu su fara ɗaya, wasu ɗaya da rabi, wasu biyu, a ƙare karfe huɗu, kaga awa biyu alhamdulillah, Allah ya sa mata albarka. Idan aka koma gida kuma sai a yi ta karatun Alƙur'ani, ana istighfari, ana hailala, ana hamdala, ana hauƙala, duka za a dace da yardar Ubangiji. Kuma waɗannan darare guda goma kar a ware wasu banda wasu, domin za ka iya wanda ka ware Ubangiji kuma sai bai sako daren Lailatul Qadarin cikinsa ba, saboda yanzu labi me ake yi ba a da tabbas. Galibi dai sai a ce ana kyautata tsammani a wuce 21 da 3 da 5 da 7. To Ubangiji kuma ya ga dama zai iya sata a shafa'in, ya sata ko a 22 ko da 4. Galibi wata dabara da naga mutane suke yi, amma kuma dabarar ba wayo ciki, za ta iya zama kamar wauta. In ka je masallaci ran daren 21 za ka ga an cika makil, in ka koma 22 sai ka ga masallaci ya yi warawara, in ka sake zuwa 23 sai ka ga masallaci ya cika makil, 24 sai ka ga sahu 4 5, 25 sai ka ga ya cika har waje, haka 27. To wannan din ba dabara ba ce ɗan uwa. Duka kwanaki goma nan in dai mutum ya sallace su tare da liman, to akwai garanti insha Allahu ya dace da daren Lailatul Qadr. In bai dace yau ba to zai dace. To mai dabara shi ke ribatar dararen gaba ɗaya guda goma, sai a fita ya amfana amfani mai girma. Kuma ga wani abu mai muhimmanci ɗan uwa, goman nan da muka shiga yanzu haka mun shige shi, yanzu haka muna cikin daren ta yuma, wannan daren da muke ciki shi ne daren Lailatul Qadr, ba mu sani ba, Allah shi barwa kansa sani. Yi kokari ka cire ɗan wani abu da ka mallaka kai sadaka da shi, a naira 100, a 500, 2000, sai zama kamar ka shekara 80 kullum kana sadakan 100. An gane bayani? Shine tasirin mutum ya dace da daren Lailatul Qadr, ya yi aiki kwaya ɗaya na alkhairi, zai zama kamar ya shekara 80 ne, saboda Allah ya ce Lailatul Qadr ko
Lailatul Qadr khairun min alf shahr.
Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Daren Lailatul Qadr tafi alkhairi, tafi falala, tafi matsayi, tafi kima, tafi daraja a gurin Ubangiji akan dararen watanni 1000. Su kuma su ne aka lissafa su za su kai shekara 80
da uku ma.
Hadda uku ma go. To yanzu ka cire naira 100 kawai, ai kaga ba wani kuɗi bane da yake na azo a gani, ko 500 ko 1000 ma mutum zai cire bai ji a jikinsa ba. Ka bayar sadaka fi sabilillahi a daren, zai zama kamar ka shekara 80 da wani abu kana sadaka, kullun sai ka yi sadakan 1000. Wannan 1000 kawai, ina ga wanda ya yi sadakan 2000, a 5000, a 10000. To amma da yake dararen suna da yawa, yi kokari cikin dararen goma nan kullun ka yi sadaka. Kuma kullun ka samu ayoyi ka karanta aƙalla mafi ƙaranci aya 50 a cikin daren, sai zama kamar ka shekara 80 da wani abu kullun sai ka karanta aya 50. Ga tsayuwar daren ka nan ai kaga kai kan alhamdulillah. Allah ya gatar da mu. Tambaya ta biyu tana cewa meye hukuncin wanda yake jayayya da mutane, daga mutane sun yi magana sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko Allah ya ce kuma ya dake sai ya dage sai ya fahimtar da su su yi ta musu ba a son musu a addini wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa wala tumari fi dinillah ji imam at-tahawi a cikin aqidatut tahawiyya kar ka yi jayayya cikin addinin Allah kuma duk abin da aka samu sabani a koma ga Allah a dubo hukuncinsa kar a tsaya ana ta musu ana ta jayayya ba a son jayayya ba a son musu ba dabi'a bace ta musulmi na kwarai wallahu ta'ala a'lam wannan na cewa assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi wa alaikumus salam wa rahmatullah malam ina neman addu'arka da sauran jama'a akan al'amari ne Allah akan aure ne ko kaman aure ne Allah min zabin alkhairi to Allah maka zabin alkhairi ko Allah miki zabin alkhairi muna fatan alkhairi akwai daliban makarantar Adamu Adamu su ma da suka buƙaci mu sanya su cikin addu'a saboda wata jarabawa da za su yi wacce take da girman gaske a gurinsu kuma tana tattare da ƙalubale suke nema ɗan uwa a sanya su cikin addu'a to muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala da falalarsa da rahamarsa da sassaucinsa ya agaza musu ya taimaka musu ya daidaita musu alƙalumarsu ya sa su ci gagarumar nasara a wannan jarabawa tasu nasarar ta zamanto mai amfani gare su duniyarsu da lahirarsu sannan akwai cikin ‘yan uwa mata wacce take yi mana ƙoƙari musamman a wannan majalisi dangane da kwamiti da muke da shi da yake ƙoƙarin ciyar da waɗanda suke zaune a gidan kaso da kuma samar da kayan sallawa marayu wato Habiba ita ma ta ɗan yi fama da jinya a baya za mu yi mata addu'a Allah ya bata lafiya ya sa wannan jinya tata ta zamanto kafara gare ta duk wani wanda ke fama da jinya Allah maɗaukakin sarki ya masa afuwa ya sa jinyarsa ta zamanto kafara gare shi a jiya ‘yan uwa idan ba a mance ba ayar da muke bayani kanta muna wajejen ƙarshe-ƙarshen ƙarƙare bayani dangane da wannan ayar kuma sai lokaci ya ɗaga mana hannu faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala aya ta 50 daga sura ta 2 suratul baqara wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wannan ayar mun koma mun dubo su ayoyi da suka fito mana da abin da ya faru sosai alqur'ani dama haka yake idan Allah ya dan yi ishara a can kuma in yaje sai fayyata abun ya bude yanda abun ya kasance yanda abun ya faru wannan shine malamai suke kira in an tashi ana so a fahimci sakon da qur'ani ya kunsa to a harhado inda Ubangiji ya yi magana kan maudu'i ko mas'ala guda ko kissa guda to anan nan zai ta da nan can ya cika can sai ka ga kissar ta tashi cikakkiyar kissa to abin da ya faru kenan ana wannan shine ake kira tafsiru bil ma'fu a ɗauko abin da ya zo a wancan ayar da wancan ayar da wancan ayar sai a haɗa sai su isar da cikakken saƙo to nan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh faraqna bikumul bahra kutura daga cikin ni'imomi da muka muku mun raba muku kogi gida biyu kuka samu hanya kuka wuce da haka fa anjaynakum sai muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'auna kuma muka nitsar da mutanen fir'auna tare da fir'auna din wa antum tanzuruna alhaliku kuna kan to wannan isharar ajiya mun karanta ayoyi da suka zo a suratul shu'ara wanda Ubangiji ya bamu kissar cikakkiyar ta yadda abun ya kasance har muka kai ga gaci inda muka ga yadda Allah madaukakin sarki ya halakar da banu isa wannan fir'auna da shi da mabiyansa. To maganar da muke wacce akanta muka tsaya jiya, wacce rana ce Allah madaukakin sarki ya halakar da waɗannan mutane, fir'auna da shi da mutanansa, mun duba mun gani a hadisi da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo garin Madina ya tarar da Yahudawa suna azumi ranar 10 ga watan Al-Muharram, wata na farko kenan cikin watanni na Hijiriya. Ya tambaye su wannan wane irin azumi ne kuke haka, suka ce to ai wannan wuni da kake gani wuni ne wanda yake mai girman gaske a gurinmu, saboda a cikinsa ne Allah madaukakin sarki ya tseratar da Musa da mutanensa, ya nitsar da Fir'auna da shi da mutanensa, ya halaka su. Wannan ya sa Musa ya azumci wannan wuni don godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan ni'ima da ya masa. Kaga kenan su ma al'ummar banu Isra'ila sun tabbatar cewa Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima na tseratar da su da yayi daga Fir'auna da yake ƙoƙarin ganin bayansu, kuma ya halakar da Fir'auna. To shine annabi Musa duk shekara idan wannan wuni ya kewayo sai ya azumci wannan wuni domin godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Banu Isra'ila suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya sa mu ma muke azumtarsa. To anan martanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu, sai ya ce fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minku, to ai mu muka fi ku dacewa da cancanta da annabi Musa, saboda shi musulmi ne kuma bawan Allah na ƙwarai, amma ku kuma kun kangare kun fandare kun juya baya wa Allah subhanahu wa ta'ala, kun juya baya wa Allah madaukakin sarki. To anan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya azumci wannan wuni na Ashura, kuma ya yi umarni a azumce shi, sai zamanto azumtar wunin Ashura farkon komawar annabi sallallahu alaihi wasallama Madina shine azumi na wajibi da aka wajabta wa al'ummarsa. Lokacin ba a wajabta wannan azumi na Ramadana da muke yin sa ba, domin wannan azumi na Ramadana ɗan uwa ya bi ta matakai guda uku gabanin ya zo a wajabta mana shi, muna azumtarsa daga farkonsa har ƙarshensa. Mataki na farko shine wannan bayani da Yahudawa suka shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin da yasa suke azumtar ranar 10 ga watan Al-Muharram. Manzon Allah ya ce aini na fi ku cancanta azumci wannan rana, sai ya yi umarni duka al'umma su azumce shi, har ma yasa mai shela meye kuwa ya fita ya yi shela yayye kuwa cikin garin Madina, duk wanda ya wayi gari ranar Ashura yana azumi to ya ci gaba da azuminsa, wanda kuma ya wayi gari baya azumi to ya kame bakinsa. Wannan ke nuna kenan azumin da aka fara wajabtawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama shine azumin Ashura. To bayan nan kuma da shekara ta sake zagayowa, Allah madaukakin sarki sai ya saukar da ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum,
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
وأن الآية da aka saukar sai zama ita ce mataki na biyu na wajibcin azumi. Mataki na farko azumin Ashura. Mataki na biyu wannan ayat da alaran ba karanta mana da ita sai aka soke wancan mataki na farko aka soke wajibcin azumin Ashura da wannan aya. Allah madaukakin sarki ya ce alladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku mu'minai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma wanda suka zo kafin ku al'ummun da suka zo gabanin la'allakum tattaqun dan ku zama masu taqwa. Ayyamun ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu waɗanda ba masu yawa ba ba masu daga hankali ba watanni 12 iya wata ɗaya ne kawai wata 11 duka an baka dama ka cika sha da rana. Ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wanda yake mara lafiya ko yana halin tafiya an masa sassauci ya ajiye azumin zuwa wasu kwanaki daban. Sai Allah ce wa 'alal ladina yutiquna wanda za su iya azumin kuma su ma dai fa yanzu ba a tilasta musu dole sai sun yi azumin ba. In sun ga dama fidyatu ta'amin miskin za su iya ba sai sun yi azumin ba su bada fansan abinci na miskini madadin azumin sai su bada abincin miskini. Wannan mataki na biyu kenan. Kenan mataki na biyu kana da zabi. In ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka ciyar da miskini. Wannan mataki na biyu kenan da shi sai aka soke azumin Ashura da annabi ya umurci al'umma su yi shi ne ma'ana fassara ta farko fassara biyu malamai suka yi wa wannan aya ta wa'alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amin miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun la. Wanda ya tadawwi bayan ya yi azumin kuma ya zo ya ciyar to hakan shi ya fi masa alkhairi yanzu ya hada duka amma da zabi aka bayar. In ka ga dama ka ciyar kar kai azumi in ka ga dama kai azumi kar ka ciyar to amma faman tatawwa'a khairan duk wanda bayan yayi azumin yayi tadawwi na alkhairi ya ciyar kaga ya hada abubuwa biyu kenan fa huwa khairul lahu to wannan shi ya fi masa alkhairi. Amma ba an in kuntum ta'lamun in kun san girman ladan azumi to wannan mataki na biyu kenan da shekara ta sake zagayowa sai aka tafi mataki na uku shine faman shahida minkum ash-shahr
shahru ramadan القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
تو الله ما لو كتير سر كتير فمن شهيد منكم الشهر فليصوم سأكسوكي زاد دا أم بعد زاد يزدوان ده كي وقت رمضان يناري كم يجدين جرمة توبة بزاد كوي أزيد وانا كم وانا منا منا girman falala da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa al'ummar banu Isra'ila ta yadda ibadar da suke yi ta azumi don godiya wa Ubangiji bisa ga tseratar da su da yayi daga Fir'auna da kuma halakar da Fir'auna da yayi suke wannan azumi don godiya da shi aka fara farlanta mana azumi. To sai zamanto wannan azumi na Ashura duk da dai yanzu ba wajibi ba ne. Wajibin shi ne watan Ramadana, annabi amma ya bar azumin Ashura wanda ya ga dama ya yi zai samu lada mai yawa, wanda kuma ya ga dama kar ya yi ya yi asarar lada. Saboda hadisin Abu Qatada al-Ansari, Allah maɗaukacin sarki ya yarda da shi, wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce siyamu yaumi ashura'a kuma azumin ranar ashura ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablahu ina fata gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kankara zunuban shekarar da ta gabaci wunin ashura. Kenan wanda ya azumci wunin ashura ana fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kankare masa zunubin da yayi shekarar da ta gabata, shekarar bareke. To wannan duka na fito mana da girman ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi ma wannan al'umma ta Banu Isra'ila. Ya zama ranar da aka tseratar da su, mu ma an sanya mu muyi azumin sa, duk da sanya mu da aka muyi azumin sa ba wajibi bane, amma kuma Allah ya tattara falala wanda yake mai tarin yawa. To wannan ayar da muka karanta gabanin mu, je ayar da take biye mata, zamu dan duba wani sashi na darussa da fa'idoji da ayar ta kusa. Babban darasi na farko da zamu dauka karkashin ayar, zamu fahimci ikon Allah subhanahu wa ta'ala wajen aiwatar da duk abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ta yadda ya ga dama ba tare da sababi ba. Yanzu idan mun kula, ai ruwan kogi ba yadda za a iya dare gida biyu bisa ga tsari da Ubangiji ya halicci ruwan kogi a kai. To amma saboda iko da buwaya na Ubangiji ya aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ta yadda ya ga dama, zai iya zartar da abu ba tare da sababi. Shi yasa Ubangiji umarni kawai ya ba wa annabi Musa, cewar ya ɗaga sandarsa ƴar ƙarama ya bugi ƙatoton kogin nan. Kuma annabi Musa ya haka da iko na Ubangiji da ƙudurarsa, sai ga kogi kawai ya dare, ba ma gida biyu ba, gida goma sha biyu. Ta yadda Banu Isra'ila da suke tare da annabi Musa, kowace ƙabila ta samu hanyar da za ta bi ta tsallaka wannan kogi. Wannan ‘yan uwa, idan mun fahimci wannan, za mu fita da natija mai girman gaske, ita ce ba abin da ya gagaru Ubangiji. Saboda haka kar wani abu ya same ka ya dame ka, kana da Ubangiji. Ubangiji kuma babu abin da ya gagare shi, duk abin da ya ga dama yanzu zai aiwatar da shi. Innama amru,
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
الله ما دوك تشين سركي الأمر إنسا إذن ينفن أبو يكسن تكو أمرني زي باش يتشي ما سكون كسن تي فيكون كوي سي كسن تي تونن زي سابا وكار سامن نسوا ya ƙara samun kwanciyar hankali da yaƙini da garanti cewar shi kan ba shi da matsala, saboda yana da Ubangiji. Ubangiji kuma ba abin da ya gagare shi, umarni zai ba wa abu sakan ɗaya abin ya faru. Abu na biyu da za mu ɗauka na darasi ƙarƙashin wannan aya da muka karanta, za mu fahimci rahama irin ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma hikima irin ta Ubangiji bisa ga abubuwan da yake aiwatar. A ina za mu fahimci wannan, inda Ubangiji ya ce wa agharaqna ala fir'auna wa antum tanzurun, muka nitsar da mutanen fir'auna cikin ruwan kogi muka halaka su, alhali ku Banu Isra'ila kuna kallo. Wannan lafazi da Ubangiji ya zo da shi yana cike da hikimomi masu tarin yawa. Hikima ta farko da take cike da wannan lafazi, yanzu idan kana da abokin gaba wanda yake ƙoƙarin ganin bayanka, sai labari ya iske ka cewa ai jiya shi ma ya gamu da gamansa, za ka ɗan yi murna, amma ba za ka samu nutsuwa 100% ba sai ka samu garanti. Yanzu abin in idan ka yi faru, ba ka da wani tararradi, ba ka da shakku, ba ka da kokonto in akan idanka abin ya faru da shi. Amma in labari ya zo maka, za ka ɗan ji daɗi, kuma za ka ɗan yarda kashi 70%. Amma inda idanunka ba ka gani kashi 100% wato ba ka da kokonto ko kaɗan, ba ka da shakku ko kaɗan. Shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya ce wa agharaqna ala fir'auna wa antum tanzurun, don su samu cikakken nutsuwa da garanti da tabbacin cewar abokan gaban sannan da suke ƙoƙarin ganin bayansu, Allah Maɗaukakin Sarki ya halaka su. To a kan idansu ma aka halaka su, ba wani ba ne ya zo ya ba su labari ga nau in ji Bahaushe ya fi jiyau, wanda ya gani da idansa ya fi wanda aka zo aka ba shi labari.
domin wanda aka fashi labari labari zai iya yuwa na gaskiya ne kuma zai iya yuwa na ƙarya ne amma abin da ka gani da idanka magana ya kare kankat to shi yasa ubangiji yayi wannan isharar cewa ya halakar da mutanen fir'auna alhali banu isra'ila suna kallo duddai dan su samu nitsuwa 100% cewa makiyansa an gama da shi to wannan shi ma yana nuna mana yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ma wannan al'umma kauna amma kuma tazo ta butunce masa subhanahu wata'ala abu na karshe da zamu dauka karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta wannan abu da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ba wai ya takaita fa bane kawai akan bani isra'ila duka bayin sa ubangiji yana da iko ya ba su agaji irin agajin da ya ba wa bani isra'ila kawai abin da ubangiji ke fata ke bukata a gurin bayin sa su tsayu akan turbarsa duk kuma wanda ya tsayu kan turba wajen kiyaye umurnin ubangiji da dokokin ubangiji to ubangiji yana nan baya jangadi baya bacci kuma babu abin da ya gagare shi duk wanda zai yi fito na fito da kai bawa na ubangiji to ubangiji zai nuna masa ƙarshen sa al'umma musulmi a yau a duniya sun sake ubangiji ne suke shan wahala wallahi da sun rungumi ubangiji da kafiran nan ba aman su ba labarin shi da an gama da su da yanzu kawai tarihin su ake amma inda suke ta wane musulmai a tafukan hannayen su to musulman sun sake ubangiji amma da musulmai za su dawo tafarki na addini su yi riko da addinin ubangiji su koma ga Allah wallahi za su ga abun mamaki yadda Allah ya tseratar da banu isra'ila zai tseratar da bayinsa a yau yanzu da nake magana daga duk wani kafiri da yake kokarin ganin bayan musulmi ko yake kokarin ganin bayan musulunci ya bata musulmi da musulunci ya rusa garuruwan da musulmi suke zaune ya gusar musu da kwanciyar hankalinsu ya gusar musu da zaman lafiyarsu su zauna cikin matsi na rayuwa da kunci na rayuwa da fitintinu da tashin hankali fitinar yau da ta gobe da ta jibi da wallahi inda mutane za su koma ga Allah da sun gama mamaki yadda ya taimaki banu isra'ila ya tseratar da su daga fir'auna a yau babu mahalukin da ya isa gagaru ubangiji subhanahu wata'ala ba mahalukin da ya gagaru ubangiji ya taimaki bayinsa da suka koma gare shi akan duk wani mahaluki da yake kokarin musguna musu takura musu salwantar da rayuwarsu gusar musu da zaman lafiyarsu da kwanciyar hankalinsu haifar musu da talauci da bala'i da fitina ba wanda ya gagaru ubangiji kawai abu guda ne shine a koma ga Allah subhanahu wata'ala a yi riko da addinin Allah in har ana so a samu taimako da agaji na ubangiji subhanahu wata'ala walau anna ahlal qura
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
الله ما أكتن سلكيت ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض دا أتي متانا الكريا زاسي إيمان سيتقوا الله ما أكتن سلكيت دا منبوط يمسو البركة دا سما daga ƙasa su zauna cikin daula cikin ni'ima cikin walwala babu tsadar rayuwa ba kuncin rayuwa ba firgici ba kidnappers ba insecurity za su zauna cikin aminci cikin kwanciyar hankali ga albarkatu suna zuwa musu ta sama da ƙasa wallahi alƙawarin Allah ɗan uwa gaskiya ne kuma Allah in ya faɗi abu wallahi abun nan haka ne kawai mutane ne suka ki su bi hanyar tasa suke cikin wahala shi yasa Allah ya ce walakin kazzabu, sai dai sun karyata fa akhadnahum bima kanu yaksubun, sai muka kama su da irin mugunyan ayyukan su. To amma mutane su gyara su gani canji da za su gani daga gurin Ubangiji ba kaɗan bane. Allah ya datar da mu. Aya ta gaba ala Allah.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
طب وانا نئمة أكتنا amuna bibiyar ni'imomin ko Ubangiji yana ta lissafo bani Isra'ila ni'imomin da ya musu, ko za mu tuna wacce ce ni'ima ta farko? Wa idna jainakum, ko ita ce ta farko? Min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, Allah ya tsiratar da su daga mutanen fir'auna, suna gana musu azaba mai radadi, suna yanka ƴaƴa maza su rayar da ƴaƴa mata cikin wulakanci. Wannan ni'ima ta farko ce. Sai ni'ima ta biyu wai farana, ita ce muka kare bayanin ta a yanzu, yanda Ubangiji ya dare ya raba musu kogi gida-gida, kowace al'umma cikin al'ummu guda 12 na bani Isra'ila suka samu hanya suka wuce, Allah ya tseratar da su. Wannan ni'ima ta biyu kenan, ya halakar da Fir'auna da mutanensa. To wannan ayar kuma Ubangiji yana ambatawa bani Isra'ila ni'ima ta uku da ya musu, ya ce wa in wa'adna Musa 40 laylatan. Ku tuna ya ku bani Isra'ila, daga cikin jerin ni'imomi da namu, wa'adna Musa 40 laylata, na yi wa Musa alkawari bayan kwanaki 40 zai haɗu da ni in ba da saƙo a kawo muku wanda za ku bauta min da shi, umarni ku yi kaza, ku yi sallah sau kaza a wuni da dare, ku yi azumi a kwanaki kaza, ku yi zakka, ku yi aikin hajji, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza. Wannan kaman karamci ne Ubangiji ya yi ma wannan al'umma, tunda ai ba a lokacin Allah aiko annabi Musa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ai a ranar da aka aiko shi, a ranar aka fara saukar masa da Alkur'ani. To amma annabi Musa littafin At-Taura ba daga aiko shi bane aka saukar masa. Allah maɗaukacin sarki da ya tashi aiko annabi Musa alaihi salam, ya aiko shi ne da abubuwa guda biyu. Na farko ya je ya kira Fir'auna bisa ga da'awar da yake cewa shi Allah ne, ya nuna masa Allah shi ne Allah, shi kuma bawa ne na Allah. Saboda haka ya bar wannan da'awa ta sa ya zo bauta wa Allah shi kaɗai. Wannan abu na farko kenan da Allah ya aiko annabi Musa da shi, ya je ya samu Fir'auna kai tsaye kenan. Saƙo na farko da Allah ya aiki annabi Musa da shi shine je kira Fir'auna, saboda ya yi ɗagawa abin ƙasa. Saƙo na biyu da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi Musa da shi, ya je ya tseratar da bani Isra'ila daga azaba da Fir'auna ke gana musu. Waɗannan su ne saƙonni guda biyu da aiko shi da su. Ina littafin At-Taura tukunna, ba a saukar musu da At-Taura ba. Sai zamanto Allah ya karrama bani Isra'ila bayan halakar da Fir'auna da saukar musu da littafin At-Taura. Wannan ita ma ni'ima ce, saboda a lokacin inda Allah ya saukar wa bani Isra'ila da At-Taura, ba za su samu ƴancin aiki da At-Tauran ba, saboda suna ƙarƙashin bauta, suna ƙarƙashin ƙuntatawa, suna ƙarƙashin musgunawa, suna ƙarƙashin cin zarafi. To shi yasa Allah sai ya riƙe At-Tauran, bai saukar musu da ita ba, har sai bayan an halakar da mai musguna musu Fir'auna, yanzu sun samu ƴanci. To sai Allah ga lokaci yayi ya saukar musu da At-Taura, saboda yanzu suna da ƴancin yin aiki da littafin At-Taura. Abin da ya faru kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. manzo Allah san da yana Makka ba shar'anta azumi ba, ba shar'anta zakka ba, ba shar'anta aikin hajji ba, ita ma sallar sai dabda zai bar Makka aka saukan masa da ita. Sannan hukunce-hukunce da suka shafi mu'amala duk ba a saukan masa ba a Makka, abin da ya shafi aure, abin da ya shafi saki, abin da ya shafi kasuwanci, abin da ya shafi mu'amala, zamantakewa, duka ba a saukan wa annabi ba a Makka. Saboda a Makka annabi ba shi da ƴancin yin shari'arsa a saki, to sai Allah duka waɗannan bai saukan masa ba. Sai zama kawai abin da aka fi mai da hankali a kansa a Makka, kiran mutanen Makka su zo su kaɗaita Allah da bauta, gumakan da suke bautawa su ajiye ba ababen bauta bane, su zo su takaita Ubangiji da bauta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a shar'anta masa azumi ba sai da yayi hijira daga Makka ya dawo Madina. Yanzu ya dawo Madina, ya fita daga ƙarƙashin musgunawa da hantara, ya zo ya tsayu da kafansa ya ci gashin kansa, to yanzu duk wata shari'a da za a zo masa da ita yana da ƴancin yinta, sabanin san da yana Makka ba wannan ƴancin. To sai zamanto a shekara ta biyu aka saukar masa da wajibcin azumi, shine wanda muka yi bayani yanzu baya kaɗan. Aka fara da azumin Ashura, aka zo azumin Ramadan, aka wajabta musu bisa zaɓi, in ka ga dama kai azumin, ka ga dama ka ciyar, kuma a ƙarshe aka zo aka ƙarƙare da wajibcin yin azumi, ciyarwa kuma aka bar shi ga masu uzuri. To haka nan ita ma zakka da aka zo sai bayan annabi ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, ita ma aka wajabta ta. Amma yana Makka ba wajabta masa ita ba, saboda ba shi da ƴanci na yin wannan ibada ta zakkar, saboda yana ƙarƙashin musgunawa da hantara da takurawa da ƙoƙarin ganin bayansa. To haka ibadar aikin hajji kamma ba a wajabta masa ba, dube da cewa gurin da zai je yayi aikin hajjin na hannun mushrikai. Idan aka wajabta masa, idan ya je ba zai aikin hajjin a sake ba, wataƙilma ya je aikin hajjin bai samu ya yi ba, su hana shi, kamar abin da ya faru a shekara ta shida bayan hijira, ya fita zai je ya yi umra, ya isa Hudaybiya suka hana shi shiga Makka. To sai zama hajjin ma ba a wajabta masa ba, har sai bayan da ya je ya yi fathu Makka, ya ƙwace garin Makka a hannun mushrikai, sannan sai aka wajabta masa aikin hajji. Shi yasa malamai suka ce aikin hajji ba a wajabta ba sai a shekara ta tara bayan hijira. Annabi kuma yaushe ya je buɗe Makka? Shekara ta takwas bayan hijira. Bayan ya buɗe Makka shekara da take wuce sai aka wajabta aikin hajji. To annabi bai samu ya fita ba sai ya tura sayyidina Abubakar ya zama amirul hajji. Shi kuma a wannan shekarar baki suna zuwa masa suna karɓan musulunci. To sai a shekara ta goma ya samu ya je aikin hajji, wanda malamai suka yi lakabi ma wannan aikin hajjin da aikin hajjin ban kwana, wanda bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwarsa. To haka su ma wannan Banu Isra'ila ba a saukar musu da shari'a ba, saboda me? Suna ƙarƙashin takurawa, suna ƙarƙashin bautarwa, suna ƙarƙashin ƙuntatawa, sai bayan an halaka abokan gabansu, sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da littafin Altaura. To shine bayanin da ake yi a nan. Ni'ima ta uku cikin jerin ni'imomi da Ubangiji ya musu, ya ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan, ku tuna ku Banu Isra'ila, daga cikin ni'imomin da na mu, na yi alkawari wa Musa bayan kwanaki 40 ya zo zan ba shi littafin Attaura wanda ya kunshi shari'a da za ku bauta min da ita cikin wannan littafi. Amma kuma kash ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, ya tafi karɓo Attaura gabanin ya dawo, ko kuma sai kuka yi gaggawa, kuka yi ci da zuci, kawai sai kuka riƙe ɗan maraƙi, ɗan maraƙin da sassaƙa shi aka yi da hannu, mutum ne irin ku ya sassaƙa shi da hannu. Min ba'dihi, bayan Musa ya tafi karɓo wannan Attaura ɗin, bayan ya tafi ya je gana da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓo littafin Attaura, ko kuma sai kuka riƙi ɗan maraƙi bayan tafiyarsa. Wa antum zalimun, alhali ku kuna zaluntar kawunanku, saboda zalunci ne ka ɗauki abu ka ba ma wanda bai cancance shi ba, wannan zalunci. Ɗan maraƙin nan bai cancanci a riƙe shi a matsayin abun bauta ba, saboda baya magana kamar yadda zamu zo mu gani a nan gaba. Nan wannan ayar ma ƴan uwa idan mun kula zamu ga Allah yayi somari na wannan aika da Banu Isra'ila suka yi, alhali kuma ni'ima ce Ubangiji ya musu na saukar musu da littafin At-Taura. Basu kalli wannan ni'imar ba sai suka butulce wa Ubangiji subhanahu wataala. To anan kamar Allah ya takaita mana bayani, amma idan ka koma suratul A'raf Allah ya kawo bayanin dalla-dalla yadda annabi Musa ya tafi, gabanin ya tafi, gashi nan ya bar wakilci cikin Banu Isra'ila, gashi ya je sun gana da Ubangiji yana kokarin karbo At-Taura, gabanin ya dawo su kuma anan an ruɗe su, an ja hankalinsu, an bauɗar da tunaninsu, sun koma bautan ɗan maraƙi. Me yasa hakan ya faru? Duka Ubangiji ya yi bayani cikin suratul A'raf da kuma suratul Taha. Wannan Ubangiji ya fito da abin dalla-dalla, illa fillah. Ina ga ala ramma ka karanta mana na A'rafin Shay Musaya.
Wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwa.
Ina ga a faro daga wa'adna Musa 30 laylatan.
Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamna bi 10 fatamma miqat ربي أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين
بارك الله فيك wannan tilawar da alaran mai tayi fa duk akan wancan batun ne fa kuma ba iya shi kadai ba akwai na daha
na'am
to kaga wato alqur'ani alqur'ani ne dan uwa Allah ba mu albarkas
amin
ina ga saboda yanayi na lokaci zamu dasa aya a wannan gabar idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ayoyin nan dai da alaran mai karanta ba za mu iya fassara su duka ba amma dai za mu dauki muhimmai dan su fito mana da wannan ayat tamu da muke kokarin fahimtar ma'anarta ta cikin suratul baqara wa idwa adna musa 40 lailata gabanin mu kare majalisin nayi mantuwa mai girma wallahi wata baiwar Allah ce tsohuwa ce dattijuwa
Allahu
ta ta turo cewa a sanya ta cikin addu'a wannan na farko ke sannan kuma na biyu daga tashar ga dau take tahowa tace kullun zata taho dan tazo ta saurari wannan karatun namu kuma bata taba kwashi ba tunda aka fara sannan tana so ƴan uwa a sanya ta cikin addu'a bata da kowa bata da da bata da jika Allah ya azurta ta da masu kula da ita.
Amin.
To baba muna miki addu'a ta fatan alkhairi.
Amin.
Allah ya ƙara wa rayuwarki albarka.
Amin.
Hakika wannan alama ce da take nuna rayuwa ta yi albarka. Domin shekaru irin naki kuma a ce har yanzu baki gushe ba kina cikin al'amari na alkhairi. Ki tako da kafarki tun daga tashar ga dau har nan. Ai karatu a tashi karfe 10 da rabi ki kama hanya ki koma kuma ba zai hana gobe ki dawo ba ga ki mace ga kuma girman shekaru Allah ya kara wa rayuwa albarka
amin
Allah ya baki masu kula da ki
amin
Allah ya shiga cikin lamarin ki
amin
muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu
amin
Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan
Amin.
Waɗannan darare da muka fara shigan su a yau Allah ya sada mu da Lailatul Qadr a cikin su. Allah ya karba mana dukkan ibadun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Amin.
Mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Amin.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك أواهين منيبين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام